الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 23 ga watan Rabi'ul Akhir shekara Jumadal Akhir shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 13 ga watan hudu shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykh Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba da yafi 'yan tambayoyi sukan iya gabata. Na'am. Kamar me? Wannan ban san da shi ba. Iya abinda na sani dai, a lokacin da sabbihi isma rabbikal a'la ta sauka, manzon Allah yake cewa ij'aluha fi sujudikum, da kuma lokacin da kasabbihi isma rabbikal azim ta sauka, manzon Allah yake ij'aluha fi ruku'ikum, ku sanya kenan wannan tasbihi a cikin ruku'i na subhana rabbil a'la, shi kuma ku sanya a cikin sujudi. Wannan shi ne iya abinda na sani, amma ban san da cewa in ya karanta sabbihi isma rabbikal a'la sai ya yi tasbihi a nan, tare da cewa akwai hadisi sahihi wanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ta nafila a cikin wani dare, kamar yadda Huzaifa Allah ya kara masa yadda ya bi shi, yake cewa a wannan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi, duk surar da manzon Allah ya karanta, in akwai roƙon wata rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin wata aya da ya karanta sai ya roƙa, idan akwai neman tsari game da azabar Allah sai ya nemi tsari, in akwai tasbihi sai ya yi, amma ban san da cewa a duk lokacin da ya karanta sabbihi isma rabbikal a'la cewa sai ya yi tasbihi. Na'am.
Mutum ya yi da sallah ya yi bayan ya salimce ya ce ya yi astaghfar,
kuma a cikin ji subhanallahi wal hamdulillahi wallahu akbar kala 33 tsabci ana gafarta mishi, to ta taƙaita a 33 ko koda 10 ko makai. To kai ma dai tambayar ta ban san da ita ba. Iya abin da na sani dai na kafin ya juyo ya fuskanci jama'a, Aisha ta ce yakan ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Bayan yayi wannan yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu an-ni'ma wa lahu al-fadl wa lahu al-thana'ul hasan, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. sannan yayi subhanallah 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 33 walhamdulillah 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 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 na darin sai ya cike shi da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma yayi subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ba tare da cikewa da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine nau'i na biyu daga cikin nau'ikan tasbihin sa na uku in ma yayi subhanallah subhanallah 11 walhamdulillah walhamdulillah 11 Allahu akbar Allahu akbar 11 nau'i na hudu subhanallah subhanallah 10 walhamdulillah walhamdulillah 10 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 10 nau'i na biyar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar 25 shi wancan na dari ba daya wanda zaka yi sannan ka cike da la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya zo a hadisi ingantacce manzo Allah yace duk wanda yayi za a gafarta masa zanubansa koda sun kai kunhun kogi a yawa ga yawa koda zanuban sun kai kunhun kogi ga yawa Ubangiji ta'ala zai gafarta masa a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen gado wanda hadisin da muka wuce da shi a farkon baban shi ne hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa alhiqul fara'id bi ahliha manzon Allah ya ce ku ruskar sadar da wato rabe-raben gado ga waɗanda suka cancanta a basu ma'ana wanda Allah ya kasa ya basu a cikin alkur'ani haka nan a cikin sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam shine sai manzon Allah yake cewa fama abqati alfara'i ko kuma fama baqiya duk abin da yayi saura bayan an ba masu rabe-raben su manzon Allah yace fa huwa li aula rajulin zakar wannan ya cancanta ga makusacin mamaci namiji ma'ana wanda yafi kusa da mamaci namiji shine za a ba abin da ya rage wanda ake kira shi asib kenan to a shine muka yi ishara duk da cewa ba mu zo da cikon bayani gamsasshe akan shi alfara'id kin idan aka ce alfara'id kamar yanda muka yi bayani cewa jam'i ne na wato farida idan aka ce farida abinda ake nihi anan shine an-nasibul muqaddar rabu wanda yake da gurgudu wanda shi kuma asalin al-furud ubangiji ta'ala ya tabbatar mana a cikin al-qur'ani wanda guda shida ne akwai an-nisf rabun dukiya sannan akwai ar-rubu a kasa dukiya kashi huda a dau daya abada sannan akwai as-sumun akwai daya daga cikin takwas sannan akwai as-sulusan a kasa dukiya uku a dau kashi biyu abada sannan akwai as-sulus a kasa dukiya uku a dau daya abada sannan akwai as-sulus shine a kasa dukiya shida a dau daya abada a gurguje ne muka dan yi bayanin cewa ga waɗanda suke cin rabin dukiya ga wanda suke cin ɗaya daga cikin hudu ga wanda ke cin ɗaya daga cikin takwas ga waɗanda suke cin biyu daga cikin uku sannan ga waɗanda suke cin ɗaya daga cikin uku ga wanda ke cin ɗaya daga cikin shida ƙarin bayanin mu anan mun dan yi ishara amma ba mu yi bayani gaba ɗayan cewa ga waɗanda suke cin kaza ga waɗanda suke cin kaza don haka kenan a gurguje domin cikar fa'ida kafin darasi na yau za mu zano su a farko dai waɗanda suke cin rabin dukiya su biyar ne wanda yake buƙatar a kasa dukiya tsakiya a bashi rabi farko dai akwai mushi a lokacin da mace Allah ya mata rasuwa ba ɗa ba jika za a kasa dukiyar ta tsakiya a ba mijin ta rabi kamar yadda Ubangiji ta'ala yace walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad kuma za kun cancanci rabin dukiyar da matan ku suka mutu suka bari illam yakun lahunna walad, in har su matan naku ba su da ɗa ko jika. Na biyu, wato ita ce iya ta zazo. Idan mutum ya mutu ya bar diyarsa ɗaya ɗaya ta zazo, to wannan diyar shi ta zazo, duk abin da ya bari na dukiya za a kasa dukiya tsakiya a ba ta rabi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce, wa in kanat wahidatan falahan nisf, idan diya ɗaya tak ce mutum ya bari ta ruwan sama, za Allah ya Ubangiji Ta'ala ya ce falahan nisf, na gare ta rabin dukiya. Wato na uku masu neman rabin dukiya ita ce shi kanya diyar ɗanka, ka mutu ba ɗa, an gane ko, ba ɗa ba diya ka mutu, sai shi kanyar ka ɗaya kawai ka bari, diyar ɗanka. To wannan ita ma za a raba dukiyar ka tsakiya a ba ta rabi, domin ita shi kanya tana tsayawa matsayin diya a lokacin da babu diya ta tsaso. Sannan na hudu masu ci rabin dukiya ita ce ƴan uwa shakikiya, uwar ku ɗaya, uban ku ɗaya. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa, yastaftuna ka qulillahu yuftikum fil kalala, inni mur'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, an gane ku? Ubangiji Ta'ala yace inni mur'un halaka, idan mutum ya mutu laysa lahu waladun, ba da ba jika, sai ka tsara kuma babu uba, walahu ukhtun, yana da ƴar uwa shakikiya, Ubangiji Ta'ala yace falaha nisfu, wannan ƴar uwa ta shi shakikiya ta cancanci a raba dukiyar shi tsakiya a ba ta rabi. Na biyar ita ce ƴar uwa ta wajen uba a lokacin da babu ƴar uwa shakikiya, an gane ko? Idan mutum ya mutu ba ɗa ba jika babu uba, sannan babu ƴan uwa shakikai, kawai sai ƴar uwar shi ɗaya, uba ya haɗa su uwa kowa da tashi. To wannan ƴar uwa tashi su shakikiya, wannan lu'abiya wanda uba ya haɗa su, za a kasa dukiyar shi tsakiya a ba ta rabi, an gane ko? Sai ka sake koma wannan aya, inimuruna halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka. Kamar yadda a nan ƴar uwa shakikiya za a ba ta rabin dukiya, to haka ita ma in babu shakikiya ƴar uwa ta wajen uba ta tsaya matsayinta, za a ba ta rabin dukiya. Waɗannan biyar ɗin kenan su ne suke buƙatar a raba dukiya tsakiya a ba su rabi. Sannan sai kashi ɗaya daga cikin hudu shi ne ar-rubu, a kasa dukiya hudu a ba da ɗaya, wannan rabu ne na mutum biyu. Farko dai shi ne miji, a lokacin da mace Allah ya mata rasuwa ba ɗa, wannan ta bar ɗa ko jika, to mijinta ya cancanci a ba shi ɗaya daga cikin hudun dukiyarta, za a kasa dukiyarta kashi hudu a ba mijinta kashi ɗaya in ta bar ɗa ko jika. Sannan na biyu masu cin ɗaya daga cikin hudun dukiya ita ce mace, a lokacin da mijinta Allah ya masa rasuwa ba ɗa ba jika, an gane ko? Ba ɗa ba jika, to a lokacin nan za a kasa dukiyar shi kashi hudu a ba ta kashi ɗaya, kamar yadda Ubangiji Ta'ala da ya ce, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad, fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha awdayn, sai yace walahunna thumnu mimma taraktum in lam yakun lakum walad, fa in kana lakum waladun wannan wake cewa walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad, fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyyati tusuna biha awdayn. Kina wannan aya Allah ya zana mana, namiji ana bashi ɗaya daga cikin hudu a lokacin da matar shi Allah ya mata rasuwa ta bar ɗa ko jika, ita ma mace akan kasa dukiya kashi hudu a bata ɗaya a lokacin da mijinta Allah ya masa rasuwa ba ɗa ba jika. Sannan sai ɗaya daga cikin takwas, masu cin ɗaya daga cikin takwas nau'i ɗaya ne ita ce mace, a lokacin da mijinta Allah ya masa rasuwa ya bar ɗa ko jika, sawa'an mace ɗaya ce ko biyu ne ko uku ne ko huɗu ne, ɗaya daga cikin takwas za a ɗauka a basu su je su raba. In ita ɗaya ce, ɗaya daga cikin takwas ɗin nan za a bata, in ma su huɗu ne, ɗaya daga cikin takwas za a basu su je su kasa tsakaninsu. kamar yadda Ubangiji ta'ala yace fa in kana lakum waladun falahunna thumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha udai. Sannan masu cin masu bukatar a kasa dukiya kashi uku, wato a basu kashi biyu, wannan su kuma nau'i hudu ne. An gane ku, wanda suke bukatar kenan a kasa dukiya kashi hudu, kashi uku, a basu kashi biyu. Farko dai akwai ƴaƴa mata waɗanda suke na tsatso. A duk lokacin da mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa mata, iya abin da yake da su ƴaƴa mata ne, daga biyu abin da ya wuce biyu, to wannan ba su isa ba su cinye dukiyar shi gaba ɗaya, za a kasa dukiyar shi kashi uku a basu kashi biyu. An gane ku, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fa in kunna nisa'an fawqa sunataini falahunna thulutha ma tarak. An gane ku, falahunna thulutha ma tarak. Ubangiji ta'ala ya ce in ku sun kasance mata ne, kenan ƴaƴan da mutum ya bari, daga biyu da abin da yake ya wuce biyu, Ubangiji ta'ala ya ce sun cancanci a ba su kashi biyu daga cikin ukun dukiya abin da ya bari. Sannan nau'i na biyu su ne kenan jikoki mata, a lokacin da babu ƴaƴa na tsatso. In mutum ya mutu ba shi da ƴaƴa na tsatso, sai jikokin shi mata daga biyu abin da ya wuce biyu, su ma za a kasa dukiya kashi uku, wato a ba su kashi biyu. Na uku a nan su ne ƴan uwa shikikai mata. Idan mutum ya mutu ba ɗa ba jika ba uba, sai ƴan uwan shi mata shikikai daga biyu abin da yake ya fi biyu, za a kasa dukiyar shi kashi uku a ba su kashi biyu. Na hudu wato su ne ƴan uwa lu'abbai, wanda uba ya haɗa ka da su, ƴan uwa ne mata. Ka mutu ba ɗa ba jika ba uba ba ɗan uwa shikikai, sai ƴan uwanka mata kawai su biyu, ko abin da ya fi biyu, uba ya haɗa ku da su, to wannan za a kasa dukiyarka kashi uku a ba su kashi biyu. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala da ya ce inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma taraka. In sun zama ƴan uwan su mata shikikai ne guda biyu ko lu'abbai, in babu shikikai, Ubangiji ta'ala ya ce sun cancanci a kasa dukiya kashi uku a basu kashi biyu. Sannan masu buƙatar a kasa dukiya kashi uku a basu kashi ɗaya. An gane ko, masu buƙatar kenan a kasa dukiya kashi uku a basu kashi ɗaya, wato su biyu ne. Farko dai ita ce uwa, a lokacin da mutum Allah ya masa rasuwa, ba ɗa ba jika, kuma babu taron ƴan uwa, ma'ana waɗanda suke shakikai daga biyu da abin da yake yafi biyu, to mahaifiyar shi a nan za a kasa dukiyar shi kashi uku a bata ɗaya. An gane ko? Idan kenan mutum ya mutu ba ɗa ba jika, sannan kuma babu ƴan uwa daga biyu da abin da yake ya wuce biyu, a lokacin nan ne mahaifiyarsa ta cancanci a kasa dukiyar ɗanta kashi uku a bata ɗaya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sulusu mimma taraka in kana lahu walad fa in kana lahu waladun. Yake cewa fa in wannan wadi abawaihi li kulli wahidin minhum as-sulusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus. An gane ku, in ba ɗa ba jika, kuma babu taron ƴan uwa daga biyu da abin da yake ya wuce biyu, mahaifiya za a kasa dukiya kashi uku a bata ɗaya. An gane ku, dan haka sai ce fa in kana lahu ikhwatu fali ummihi as-sulusu min ba'di wasiyatin yusi biha udai. In har akwai taron ƴan uwa daga biyu ko abin da yake ya wuce biyu, to uwa ta tashi daga cin ɗaya daga cikin ukun dukiya, ta koma a ɗau ɗaya daga cikin shida a bata. Wannan ƴan uwa su suka kare ta game da cin ɗaya daga cikin uku, suka maida ta cin ɗaya daga cikin shida, ko da su ba su da rabo uba ya kare su, a nan kawai sun tauye mata haƙƙinta an gane ku sun kare ta, ba za mu ce sun tauye mata haƙƙinta domin Ubangiji ta'ala ne ya kasa ya bata, kuma akwai hikima a ƙarƙashin duk abin da Allah ya zartar da shi. Na biyu, wanda yake buƙatar a kasa dukiya kashi uku a bashi ɗaya, wato su ne taron ‘yan uwa waɗanda suke na wajen uwa. Idan mutum ya mutu ba ɗa ba jika babu uba, ga ‘yan uwan shi nan uwa ta haɗa su, amma uba kowa da nashi. Daga biyu da abin da yake ya wuce biyu, to suna buƙatar a kasa dukiya kashi uku a basu kashi ɗaya daga cikin uku. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-suluth fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi as-suluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudhar. Kenan waɗannan nau'i biyu su ne suke buƙatar a kasa dukiya kashi uku a basu ɗaya: uwa a lokacin da mutum ya mutu ba ɗa ba jika, sannan babu tarayyan ‘yan uwa daga biyu da abin da yake ya wuce biyu. Haka lokacin da mutum ya mutu ba ɗa ba jika ba uba, ga ‘yan uwan shi wanda uwa ta haɗa su daga biyu ko abin da yake ya wuce biyu, za a kasa dukiyar shi kashi uku a basu kashi ɗaya. Sannan sai masu buƙatar a basu ɗaya daga cikin shida. Waɗanda suke buƙatar a kasa dukiya kashi shida a basu ɗaya su bakwai ne. Farko akwai uba. Idan mutum ya mutu ya bar ɗa ko jika, mahaifinsa za a ɗau ɗaya daga cikin shida na dukiyar shi a bashi, za a kasa dukiya kashi shida a ba mahaifinka ɗaya. Duk mutumin da ya mutu kenan yana da ɗa ko jika, kenan baban shi a nan ɗaya daga cikin shida za a bashi. Sannan haka nan, in babu uba, kaka sai kakanka ka bari, to wannan shi ma ya tsaya matsayin uba ɗaya daga cikin shida za a bashi. An gane ku, shi ne na biyu kenan. Kaka, in babu uba, kaka yana tsayawa matsayin uba. Idan mutum ya mutu ya bar ɗa ko jika, ba mahaifi amma ga kakan shi, to kakan shi ɗaya daga cikin shida za a bashi. Na uku, masu cin sudusi, ɗaya daga cikin shida ita ce uwa. A lokacin da mutum ya mutu ya bar ɗa ko jika, ko kuma taron ‘yan uwa daga biyu, abin da yake ya wuce biyu, uwa za a ɗau ɗaya daga cikin shida a bata. An gane ku? Sannan na huɗu ita ce kaka, sawa'an ta wajen uwa ko kaka ta wajen uba, ita ma ɗaya daga cikin shida za a bata. In babu uwa, kaka ta tsaya matsayin uwa kenan, ɗaya daga cikin shida za a bata. Na biyar ita ce iya, wato ita ce shikanya, diyar ɗanka kenan, diyar ɗa. A lokacin da ya kasance ga jikarka ɗaya ce ta haɗu kuma ga ɗiyarka ta tsatso, kenan a nan in an ba ɗiyarka ta tsatso rabin dukiya, to ita jikanyarka za a ba ta ɗaya daga cikin shida, sai ya zamanto shi ne cikon kenan su dusa. Misali, kai ne ka mutu sai ka bar ɗiyarka ta tsatso, kuma sai ka bar jikanyarka kenan ɗiyar ɗanka. Kaga ɗiya ta tsatso me take buƙata? A kasa dukiya tsakiya a ba ta rabi. To ga waccan ita kuma jikarka ce, diyar ɗanka ce, to ita kuwa sai a ɗau ɗaya daga cikin shida a bata. Kenan ita in aka kasa dukiya shida, aka ɗau uku aka ba diyarka ta tsatso, aka ɗau ɗaya aka ba jikanyarka, kenan kaga wannan ya zamanto kenan takmula ne na asulusai. Kenan tamkar an kasa dukiya kashi uku, kenan an ba su kashi biyu. Sannan na shida, wadda take buƙatar a kasa dukiya shida a bata ɗaya, wato ita ce ‘yar uwa wadda take ta wajen uba. Kamar lokacin da mutum ya mutu, ba ɗa ba jika, babu uba, sai ‘yar uwar shi ga ta shikikiya ce uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, sannan ga ‘yar uwar shi wannan kuma uba ya haɗa su da ita. Kaga anan ‘yar uwar shi shikikiya tana buƙatar a bata rabin dukiya. An gane ku? Kamar yadda ya ce, inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka, za a raba dukiya tsakiya a bata rabi. To ga ‘yar uwa wadda uba ya haɗa ku da ita, to ita kuma a nan sai a ɗau ɗaya daga cikin shida a bata. Kaga kenan shi ma ya zamanto takmulatu sulusai, tamkar an kasa dukiya kashi shida an ba su huɗu kenan, an ba su kenan biyu daga cikin uku. Na bakwai, wanda yake buƙatar a ba shi ɗaya daga cikin shida, shi ne ɗan uwa wanda uwa ta haɗa ku, idan mutun ya mutu ba da ba jika babu uba amma ga dan uwan shi uwarsu daya sawa annamiji ne ko mace to wannan dan uwa wanda uwa ta hada ku namiji ne ko mace ɗaya daga cikin shi da za a ba shi kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wannan kenan shine cikon bayani akan darasin da ya gabata yau zamu tashi sabon littafi na musamman قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح مالام الله يجي فانسا كي فدا wannan littafi ne wanda ke bayani game da wato hukunce-hukuncen aure shi lafazin an-nikah asalin sa a larabci wato shine idkhalu shay'i fi shay'i ko kuma kace dukhulu shay'in fi shay'in shigar wani abu cikin wani abu shine asalin kalima ta an-nikah wato a larabci shigar da wani abu a cikin wani abu don haka larabawa suke cewa nakahal hasatu akhfafal ibil tsakuwa ta auri takon rakumi ma'ana a lokacin da tsakuwa ta make tsakankanin takon rakumi shine suke amfani da wannan kalima su ce nakahal hasatu akhfafal ibil ko kuma lokacin da bacci ya ruhuma mutum ido ya lumshi shine suke cewa nakahan nawmu la aina bacci ya auri ido an gane ko bacci ya auri ido wannan kenan asalin ma'anar an-nikah a larabci kenan shigar da wani abu cikin wani abu haƙiƙanin wannan lafazi na an-nikah wato ababe wanda yake na shari'a wato shine al'aqad haƙiƙan shi shine haƙiƙanin sa shine al'aqad wato kullu aure kenan kullu wata alaka wato tsakanin namiji da mace wanda shari'a ta tsara mana ta tabbatar mana an gane ko kenan a haƙiƙa a shar'ance in aka ce an-nikah shine wato al'aqad amma wani lokaci kuma akan yi amfani da lafazin an-nikah wato akan saduwa tsakanin ma'aurata don haka malamai suka ce dukkan lafazin an-nikah wanda yazo a cikin al-Qur'ani gaba daya ma'anarsa shine al-aqad wato kullu aure sai a mahalli daya daya shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fa in qallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra idan ya koma sakin ta bayan saki biyu da ya gabata ubangiji ta'ala yace fala tahillu lahu min ba'du wannan mata ba ta halatta gare shi bayan saki na uku hatta tanki hazaujin gaira sai ta auri wani miji wanda yake na daban an gane ko dan haka kenan lafazin fala tankiha anan ma'anarsa shine saduwa kamar yanda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bayyana mana wannan ma'ana lokacin da wata mata mijinta ya sake ta saki na uku wani ya aure ta sai ta zo ta ce ya rasulullahi kawai ita hawa ba za ta iya zama da shi ba ta ki ba shi hadin kai bayan an daura aure maza Allah ya ce na san dai so kike ki koma gidan tsohon mijin ki ta ce kwarai maza Allah ya ce to wannan tsohon mijin naki baya halatta gare ki wannan sabon miji maza Allah ya ce hatta ta zuki usailatahu waya zuka usailataki maza Allah ya ce sai kin ɗanɗani zumar shi ya ɗanɗani zumar ki ma'ana sai kun sadu an gane ko sai an samu saduwa kaga kenan lafazin fala tankiha wannan fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra hatta tankiha anan ma'anarsa shine alwafa ma'ana saduwa amma duk inda lafazin an-nikah ya zo a cikin alqur'ani gaba daya ma'anarsa shine al'aqad ma'ana kullu aure wato shi aure abu ne wanda Allah ya shar'anta mana da nassi na alqur'ani haka nan da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallama haka nan malaman al'umma sun yi ijma'i akan cewa aure abu ne wanda Allah ya shar'anta mana ba tare da wani sabani tsakankanin su tun daga tun zamanin sahabbai har zuwa yau gaba ɗaya malamai sun yi ijma'i akan aure ibada ce wanda Allah ya shar'anta mana daga cikin alqur'ani dai daga cikin dalilai fadar Allah subhanahu wata'ala fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba ubangiji ta'ala yace fankihu ma qaba lakum wato ku auri ma qaba lakum ma'ana duk wanda ya dada daga cikin ku ma'anan bi ma'ana man amma an zo da ita an gane ku salo ne wanda yake na larabci lafazin da ake amfani da shi ga mara hankali wani lokaci akan zo da shi a yi amfani da shi ga mai hankali kamar yanda lafazin da ake amfani da shi ga mai hankali wani lokaci akan zo da shi a yi amfani da shi ga mara hankali ka'ida ita ma ana amfani da ita ga abin da baya fahimta baya hankaltar abin da ake fada masa an gane ko kamar yanda ita man ana amfani da ita ga wanda yake hankalta yake fahimtar abin da ake fada masa kamar yanda can ubangiji ta'ala yayi amfani da lafazin man ga abinda baya hankalta baya fahimta wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala baqni wa minhum man yamshi ala rijlayni wa minhum man yamshi ala arba kaga mun ci akai amfani da ita akan abinda baya da hankali wa minhum man yamshi ala arba kaga kamar dabobi da sauransu ala baqni kamar tsuntsa kamar maciji da sauransu to nan da yace fankihu ma qaba lakum ay man qaba lakum ma'ana wanda ya dada daga gare ku ya zama halak minan nisa'i daga cikin mata Allah yace ku auri biyu ko ku auri uku ko ku auri hudu wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar mana cewa aure abu ne wanda Allah ya shar'anta mana da nassi na alqur'ani hadisai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa za mu gansu ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan babi akwai faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma aiki nashi sannan kuma akwai tabbatarwa dangane da shi aure abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗaitar da mu a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa aure abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci wanda amma mafi yawan mu a yau mun jahilci fa'idodin da suke karkashin aure da hikimomi na ubangiji subhanahu wata'ala abinda zai sa mu gane haka ka tsare hanya ka tsaye da mutane masu aure su wuce ka tambaya ka ce wane kai me yasa kai aure zaka ji ya baka wata amsa ta musamman idan ka tambaya zaka ji wani shima ya ce maka ni ai dalilin kaza yasa ni aure idan ka zare na uku ka tambaye shi shima sai ya gaya maka wani dalili wanda yasa yayi aure wanda ya sha bamban da dalilan da waɗannan biyu suka zana maka dan haka so da yawa zaka ji wani yana cewa ni abin da yasa na yi aure kawai mahaifana ne suka matsa mu ba sa son su ga kawai na zauna haka dole sai na fuddo diya na yi aure wani kuma zai ce maka dalilin da yasa yayi aure tsangwamar da abokai suke masa na zulaya shi ya gaji da wannan zulaya gare ya aure ya huta wani ga kawai yayi aure ne ba dan komai ba saboda neman dukiya shi ma a bashi hannun jari kamar yanda ake ba duk wanda yayi aure an gane ko a wani bangare wanda yake na daban akwai wanda in ka aure da su sai sun baka hannun jari wani wannan in ka tambaye shi shine kawai abin da yake shi yin aure wani kuwa idan ka tambaye shi me yasa kai aure zai ce maka na gaji da wannan zama na gwauranci na gaji da dafa abinci da sauransu gare in yi wadda za ta ringa kama mu wani kuwa idan ka tambaye shi kawai a ni abin da nake bukata kawai in samu hutu na ma'ana in samu yaya ba dan ya kula da tarbiyyar yaya ba kawai so yake ya aure ya yi shi kuma aure abu ne wanda yake ibada ce wanda Allah ya shar'anta mana ya kamata musulmi ya kyautata niyya idan zai yi aure domin ya samu irin sakamakon lada wanda ake samu ga duk wanda ya aure wanda hikimomi na Ubangiji subhanahu wata'ala da fa'idodin aure sun wuce a lissafa. Ɗaya daga cikin su duk wanda yin aure, wato wannan miƙa wuya ne ga umarnin Allah subhanahu wata'ala da na manzansa. An gane ku? Hikima ta farko game da yin aure miƙa wuya ne ga umarnin Allah subhanahu wata'ala da na manzansa. Domin Ubangiji ta'ala ya faɗa, fanki kuma baba da kun minan nisa'i masna wa sulata wa ruba. Kaga a lokacin da ka yi aure akan cewa ibada ce wadda Allah ya shar'anta maka, wannan ka miƙa wuya ne ga umarnin Ubangijinka subhanahu wata'ala. Hakanan hadisin da zamu iske da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu, manistaqa'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Duk wanda ke da ikon ɗaukan ɗawainiya ta aure daga cikin ku, manzon Allah ya ce ya yi aure. Kaga a lokacin da mutum ya yi aure, wannan ya miƙa wuya ne ga umarnin Allah subhanahu wata'ala da na manzansa. Abu na biyu, samun sakamakon lada wanda ma'aurata suke samu. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana akwai bambanci tsakanin mai aure da wanda yake mara aure. Manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi, yake cewa wa fi bughi ahadikum sadaqa, a cikin saduwar ɗayanku da iyalinsa manzon Allah ya ce akwai ladan sadaka. Kaga wannan lada ne wanda yake ya keɓanta da masu aure. Ɗayanku saduwar da zai yi da iyalinsa manzon Allah ya ce akwai ladan sadaka. Abin ya ɗaure ma sahabbai kai, suka ce ya rasulallahi a ra'aita, suka ce ya rasulallahi ba mu labari. An gani suke cewa ya rasulallahi, suke cewa ya rasulallahi a ya'ati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Manzo Allah yace a ra'aitu law wada'aha fi haramin akana alayhi wizr, fa kadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajr aw kama qala. Manzo Allah yace a cikin saduwar ɗayan ku da iyalinsa, manzo Allah yace akwai ladan sadaka. Sahabbai suka ce ya rasulallahi ba mu labari, yanzu ɗayan mu shahawarsa ta kuro shi yaje ya biya bukatarsa, kuma a ce yana da lada? Maza Allah ya ce to ku gaya mu, wannan shahawa lokacin da ta kuro shi, idan yaje ya aza shahawarsa a kan inda Allah ya haramta masa, lada za a rubuta masa ko zunubi? Dole su ba shi amsa. Menene amsa kenan? Zunubi za a rubuta masa, tunda a kan abinda Allah ya haramta ne ya biya bukatarsa. Sai manzon Allah ya ce to faka zalika idza wa ba hafil halal, haka lamarin yake idan shahawa ta kuro mutum yaje ya dora shahawarsa akan inda Allah ya halitta masa, kana lahu ajr, lada na musamman yake da a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Kaga wannan ita ma fa'ida ce wadda ba kowa ke samun ta illa ma'aurata. An gane ku? Samun sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Abu na uku, ta hanyar aure mutum yakan samu ikon kame kansa game da abin da Allah ya haramta masa, saboda aure yana taimaka ma mutum a wajen rintsi ganinsa game da kallon abin da Allah ya haramta. Kuma aure yana daga cikin abin da ke taimaka ma bawa akan kare gabansa game da ayyuka na alfasha, kamar yadda za mu iske a hadisi na farko a baba. Sannan fa'idarsa ta uku, Allah ya shar'anta mana aure saboda wata hikima, shine wato wanzuwar nau'i na dan adam. In ba dan aure ba, kamar yanda wato maroka suke faɗa cewa suke da iri ya kare, in ba dan aure da aikuwa ba. Kaga hanya ce wadda Allah ya shar'anta hikima, ba dan komai ba, dan nau'i wanda yake na ƴaƴan adam, wato ya wanzu. Saboda duk lokacin da ya kasance in ba maganar aure, to iri karewa zai. Sannan hikima wadda take ta hudu, wato shine na biyar dai ko, wato shine daukan nauyin mace, saboda ita mace a yanda Allah ya halicce ta tana da rauni, ayyuka waɗanda suke na wahala mace ba ta iyawa. Allah ya shar'anta aure domin wannan rauni wanda yake na mace a biyo hanyar da wato za a tushe shi, ya zamanto kenan ta samu wanda zai dauki nauyinta. Inda a ce ba maganar aure, a ce yanda namiji zai tashi ya je ya yi aiki na wahala, ya nemi abincinsa da shansa da bukatunsa, a ce mace ma haka za ta yi, to da mata ba za su kai labari ba. Hikima ta Ubangiji kenan, don a ɗauki ɗawainiya ta mata sai Allah ya shar'anta aure. tana zaune sai dai ta wanke goma ta tsoma biyar shi zai je ya ciri ya kullu duk sana'ar da zai yi ko mun wahala ta yi nemo mata ci da sha sannan fa'ida ta shida wato shine samun kwanciyar hankali da nutsuwa an gane ku ta hanyar aure ake samun kwanciyar hankali da nutsuwa kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha haka nan fadarsa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun samun kwanciyar hankali da nutsuwa shi ma wannan fa'ida ce daga cikin fa'idodi waɗanda suke na aure dan haka zaka ga wanda yake mai aure galibi nutsuwar shi ba dai bace ba da wanda ba shi da aure duk wanda ke tsalle tsalle baya zama dan sai shedanci da wasu abubuwa idan aka masa aure zaka ga ya dan shiga hankalin sa sannan fa'ida wadda take ta bakwai samu wato shine kusaci da soyayya da kauna tsakaninka da wasu jama'a saboda duk yadda ka aura danginta sun zama danginka ba abin da zai kasance tsakaninka illa so da kauna tsakaninka da su kuma sun zama danginka abin da ya same ka ya same su abin da ya same su ya same ka na takwas shine samun ni'ima ta ƴaƴa saboda kasancewar shi su ƴaƴa idan ka ba su tarbiyya ta kwarai kana raye zaka yi farin ciki ka ringa murna game da wannan ni'ima da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya maka sannan bayan mutuwarka kuma zaka samu kikkiawan ambato saboda in kana da ƴaƴa ka ba su tarbiyya ta kwarai ko bayan mutuwarka jama'a za su ringa yaban ka saboda waɗannan ƴaƴa ka riga ka ba su tarbiyya abubuwan da za su ringa gudanarwa a cikin jama'a abubuwa ne waɗanda suka dace saboda haka kuma yaban da za a musu za a yabi kenan mahaifinsu kuma tare da haka za su ringa maka addu'a wadda take ta kwarai za su ringa maka addu'a ko da bayan mutuwarka fa'ida wadda take ta tara ta hanyar aure ake kawwana wato jama'a wadda take musulma ma'ana za a kawwana iyali waɗanda suke musulmi waɗanda za su tabbata akan kadaita Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin ibada kuma su tabbatar da su tsere dokokinsa ta hanyar aure kenan ake samun al-usra al-muslima an gane ko iyallai waɗanda suke musulmi waɗanda kenan za su kadaita Ubangiji a cikin ibada sannan su tsere dokokinsa sannan fa'ida ta goma ta hanyar aure duk wasu ɗabi'u da wasu halaye waɗanda suke na banza jama'a za su kubuta saboda rashin aure yakan kawo miyagun halaye a cikin jama'a amma ta hanyar aure za a magance irin wannan matsala fa'ida ta 11 ta hanyar aure ake samun kubuta game da dukkan wasu cututtuka da duk wasu rashin lafiya waɗanda suke kare dangi irin cututtuka waɗanda suke na zamani ba komai yake haifar da su illa rashin aure dan haka duk lokacin da jama'a za su kula da aure za su ba shi muhimmanci to a wannan lokaci waɗannan rashin lafiya da waɗannan cututtuka za a kubuta da su sannan fa'ida wadda take ta 12 samun shine wadata talauci ya san inda dare ya masa amma in aka ce wadata karka fahimci cewa tarin dukiya domin wadatar zuciya ita ce wadata ta hanyar aure ake samun wadata domin akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa thalathatun haqqun 'ala Allah ta'ala aulahum mutum uku haƙƙi ne akan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya wajabta ma kansa saboda karamci da fadlarsa wato taimaka musu mutum uku Allah ya dau alƙawarin cewa sai ya taimaka musu farkon su mutumin da ya yi aure da nihin kame kansa game da abin da Allah ya haramta masa na biyu bawan da aka dora masa fansa yana kokarin ya hada kudi ya kawo ma masu gidansa iya abin da suka dora masa na uku shine wanda yake mai jihadi domin daukaka addinin Allah to dan haka dangane da wannan kadan kenan daga abin da ya shahi kenan hikimomi na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da fa'idodin da suke karkashin wato aure al-hadithu thani ba'da salatiyya an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya ma'ashara shabab man istaqa aminkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu adhafu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija. Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu ya ma'asharar shabab, manzon Allah yace ya ku jama'ar matasa. Lafazin ma'ashar a larabci shine malamai suka ce kuma qa'ifatul ladina yashmaluhum wasfun, wato jama'a waɗanda wata sifa ɗaya-ɗaya take haɗa su. A samu jama'a amma sun haɗu sun tattaru akan wata sifa ɗaya-ɗaya, su ne ake kira ma'ashar. An gane ku? Don haka ya ce ya ma'asharar shabab, ya ce ya ku jama'ar matasa. Don haka za ka ji ana faɗa ya ma'asharar shuyukh, ya ku jama'ar dattawa, ku ya ma'asharar asatiza, ya ku jama'ar masu karantarwa malamai, ko a ce ya ma'asharar tullab, ya ku jama'ar ɗalibai, ko kuma a ce ya ma'asharar nisa, ya ku taron mata. Kaga idan aka ce ya ma'asharar nisa, shin namiji ya zo? Baya cikin wannan kira, kira ne wanda yake banta da mata. Da aka ce ya ma'asharar shabab, ya ku jama'ar matasa, kaga anan kira ne wanda an keɓanci matasa da shi, dattijo baya ciki. Haka idan aka ce ya ma'asharar tujjar, ya ku jama'ar ƴan kasuwa, shin anan malamai da waɗanda suke masu karantarwa suna ciki? Kira ne wanda ya keɓanta da ƴan kasuwa. Don haka malamai suka ce humu qa'ifatul ladina yashmaluhum wasfun, jama'a wanda wata sifa take haɗa su, shine ake amfani da lafazin ma'ashar. To don haka wannan kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance shi ne da matasa. Don haka ya ce ya ma'asharar shabab, ya ku jama'ar matasa. Lafazin ash-shabab jam'i ne na shab. Idan aka ce shab a Hausa shine ake kira saurayi. A larabci an masa wannan suna wanda asalin kalma ta shab wato shine al-haraka wa nashad, wato shine kuzari da nashadi kenan, ya zamanto mutum yana da karazana, ma'ana yana da kuzari. Saboda shi matashi shi yake da kazar-kazar sama da dattijo, don haka kenan ake amfani da lafazin shab kenan matashi. Me yasa? Saboda yana da kuzari, yana da nashadi sabani ga dattijo. Idan aka ce shab saurayi kenan, shine duk wanda bai kai shekara 40, duk wanda bai cika shekara 40, to wannan shine ake kira shab. Wanda ya cike 40 zuwa sama da 40 shine ake kira shi kahal kenan, gurzo. Sannan daga nan kuma sai a shiga kuma marhala wadda take ta dattijantaka kenan, shekuka. Shine wannan Allah ya ce ya ma'asharar shabab, ya ce ya ku taron matasa. Manzo Allah ya ce manistaba aminkumul ba'ata, duk wanda wato yake da ikon daukan dawainiya ta aure daga cikin ku, manzo Allah ya ce falyatazawwaj, manzo Allah ya ce yayi kokari yayi aure. Manistaba aminkumul ba'ata, duk wanda yake da halin daukan dawainiya ta aure. Lafazin alba'a shine malaman suka ce mu'anuz zawaj, dawainiya wadda take ta aure. Menene dawainiya ta aure? Abu na farko dai akwai sadaki. Dole sai kana da sadakin da zaka gabatar ma mace a matsayin kenan haƙƙi ne nata wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya yanka ya bata. Domin aure ba sadaki, wannan baya inganta kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Abu na biyu wato shine iya bata ci da sha, ya zamanto kana da sana'ar da zaka iya samu mata ci da sha da sutura. An gane ko? Koda baka da kuɗi a ajiye, ya zamanto dai kana da sana'ar da zaka iya rike ta kenan wajen ci da sha da sutura. Abu na uku shine sama mata mazauni, koda na haya ne, ba mallakar ka bane, dole ne ka sama mata mazauni. abu na hudu wato shine kasancewar tabi'a da al'ada da Allah ya tabi'antar da mu shine bangaren saduwa da zaman mutum yana da lafiya waɗannan su ne ake kira kenan alba'a dawainiya ta aure farko sadaki abu na biyu ci da sha abu na uku sutura abu na hudu mazauni abu na hudu wato shine kenan saduwa shine kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace fa innahu aghabbu lil basar wato domin shi aure aghabbu lil basar shine mafi taimaka ma bawa game da rintse ganin sa akan abin da Allah ya haramta fa innahu aghabbu lil basar wannan jumla ta adidiya kenan da yace mana manista qa aminkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da halin yin aure daga cikin ku manzon Allah yace yayi aure to sai ya nuna mana illar da tasa da hikimar da tasa ya umarne mu cewa ya umarce mu cewa mu yi aure sai yace fa innahu aghabbu lil basar domin aure shine mafi taimakawa akan rintse gani game da abin da Allah ya haramta wanda rintse gani abu ne wanda Allah ya wajabta mana kamar yanda yace kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum haka mata su ma Allah yace wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazu furujahunna shine yace fa innahu aghabbu lil basar domin aure shine mafi taimakawa a wajen rintse gani wa ahsanu lil farj kuma shine mafi taimakawa akan kare gaba game da ayyuka na alfasha sai yace wa man lam yastati manzo Allah yace duk wanda ba shi da halin yin aure manzo Allah yace fa alaihi bisaw manzo Allah yace ya lazunci yin azumi fa alaihi bisaw angani ko wannan al-igra ne ma'ana ya lazunci azumi fa innahu lahu wija wannan azumi zai zame masa matsayin daddaka ne domin duk wanda aka daddake shi maganar shahawa ma bata mata su ba angani ko ko kuma ka ce fa innahu lahu wija wannan zai zame masa garkuwa ne kenan game da aiki na alfasha amma kalima ta alwija asalinta a larabci shine daddaka a takaice wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana hanyar da zamu bi wato mu gusar da shahawar mu wanda kasancewar daman ita shahawa tabi'a ce ta dan adam amma ita shahawa iya abinda ake bukata ka dora ta a iya inda Ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta maka domin kame kai wannan abu ne wanda Allah ya wajabta mana dole ne mutum ya kame kansa game da duk abinda Allah ya haramta ka rintse ganinka gabanka ka kare shi karka je ka aikata alfasha dan haka shi kuma kasancewar sakin gani mutum ya kalli abinda Allah ya haramta masa ko yaje ya fada inda Allah ya haramta masa ta hanyar saduwa wannan galibi abin da yake kawo shi shine tsananin shahawa kuma tare da raunin imani wanda ita kuma shahawa galibi an fi samunta ne ga matasa an gane ko dan haka manzon Allah yake banci matasa da kiran yace ya ma'asharar shabab saboda an fi samun shahawa tattare da su to dan haka kuma anan manzon Allah sai ya nuna ma matasan cewa ga hanyar da za ku bi wato shine kenan ku kare kanku game da abinda Allah ya haramta kenan shine yin aure shine manzon Allah sai ya ce manistafa aminkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da halin yin aure ma'ana zai iya daukan dawainiya ta aure daga cikin ku manzon Allah ya ce yayi aure sai ya nuna mana kenan wannan aure zai taimaka mana mu rintse ganin mu game da kallon abin da Allah ya haramta mana sannan kuma zai taimaka mana akan kiyaye gaban mu dangane da ayyuka na alfasha to wanda ba shi da halin yin aure anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana ga hanyar da zamu bi domin kame kanmu kamar yadda Allah ya yi umarni a cikin suratul nur wali yasta'afi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli ubangiji ta'ala yace duk waɗanda ba su da halin aure to su yi kokari su kame kansu har akai lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala zai wadatar da su daga fadlarsa duk wanda baya da halin aure anan Allah yace ya kame kansa har akai lokacin da ubangijinsa zai wadatar da shi ya samu halin yin aure yayi to hanyar kame kan ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana shine sai yace mana faman lam yastafi fa alaihi bisawm manzon Allah yace duk wanda ba shi da halin aure manzon Allah yace fa alaihi bisawm ومن لم يستطيع فعليه بالصوم duk wanda baya da halin aure kenan baya iya daukar dawainiyar aure manzo Allah yace fa alaihi bisaw wato ya lazimci azumi domin shi azumi akwai hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shar'anta mana azumi saboda shi azumi yana kare shahawa da gaggawa saboda ita shahawa da mun galibi mu yakan janyo ta wato shine ci da sha a duk lokacin da mutun ya cika cikin sa da abinci to babu abin da zai biyo baya face shahawa shi ko ka gane azumi yunwar cikin shi ma ta ishe shi kenan rashin ci ko kuma kankanta ci da sha wannan yana kankanta shahawa a jikin dan adam idan haka anan manzo Allah sai ya nuna mana duk wanda baya da halin aure to ga hanyar da zai biya kame kansa shine ma'ana yin azumi kenan bakin gurgudu yanda dai azumin zai kankanta masa shahawa domin ita daman shahawa kasancewar anan kenan ci da sha sannan kuma da kasancewar wasi wasi wanda yake na shaytani idan ya hadu da wanda yake mai raunin imani wato shine yake motsawa mutun shahawa har ya je ya auka kanshi akan abin da Allah ya haramta masa shine sai manzo Allah ya nuna mana sai ya ce fa innahu lahu wija wannan azumi zai zame masa kenan matsayin kamar daddaka ne inda ita daddaka tana kankanta shahawa ga duk dabbar da aka daddake ko ma kwata-kwata ta gusar da shahawa to amma shi azumi kenan zai zama kamar matsayin daddaka ne ma'ana zai kankanta shahawa a jikin dan adam don haka a takaice wannan hadisi umarni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin aure a karkashin wannan hadisi da sauran wasu nasusi wasu malamai suka tafi akan cewa aure wajibi dole ne mutum ya yi aure duk wanda yake da halin yin aure yake yin aure to wannan kasancewar ya dau zunubi ya tuzartar da abinda Allah ya wajabta masa domin sun kafa hujja da waccan aya ta farko da muka karanta fankihu ma babalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba suka ce a ran umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala yi haka nan da fadarsa da ke cikin suratul nur wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum sannan kuma da wannan hadisi da yace manistaqa aminkum alba'ata falyatazawwaj lafazin falyatazawwaj fi'lul mudari ne almaqrun bilamil amr siga ce daga cikin su ya gulguju da haka suka ce aure farilla ce ta ainihi ga duk wanda yake da halin sa yake da ikon yin sa duk wanda yake da ikon yin aure yake suka ce ya dau zunubi to illa kasancewar malamai sun kasa sun raba duk mutumin da yake da shahawa kuma yana da halin yin aure yana jin tsoron fadawa cikin alfasha in har bai yi aure ba to yin aure ya zama wajibi a kan shi an gane ko mutumin da yake da halin yin aure kuma yana da shahawa kuma babu yanda za a yi ya kare kanshi game da aikin alfasha wannan yin aure ya zama wajibi a kansa mutumin da yake da halin yin aure kuma yana da ikon da zai kare kanshi game da aikin alfasha baya da tsananin shahawa to wannan an sunnanta masa yin aure domin ya samu fa'idodin da ma'aurata suke samu na samun ƴaƴa waɗanda suke zuri'a ta gari wanda za a tarbiyyantar da su tarbiyya ta musulunci sannan kuma ya samu ƴaƴa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari da yawan su a gobar kiyama ya samu duk irin fa'idar da ake samu a karkashin aure to wannan sunna ce mustahabba yayi aure an gane kenan aure dai a takaice ba wajibi bane akwai wanda yake zame masa wajibi akwai wanda yake zame masa sunna dan haka wasu malamai sun ma kasa aure sun dora shi akan al-ahkamu taklifiyya suka ce akwai wanda aure yake zame masa wajibi akwai wanda yake zame masa mustahabi akwai wanda yake zame masa makruhi akwai wanda yake zame masa haramun akwai wanda aure yake zame masa halak to anan dai a takeice dai mun san akwai wanda yake zame masa wajibi shine mutumin da yake da halin yin aure kuma ba zai iya kare kanshi ba sai ta hanyar wannan aure to dole ne ya aure duk wanda yake da halin kare kansa kuma yana da halin yin aure yake da ikon kare kansa yana da halin yin aure to wannan an sunnanta masa ya aure kenan mustahabi ne to shine annabi manzo Allah yace mana kenan manista ba a minkum alba'ata falyatazawwaj kenan anan umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga duk wanda yake da halin aure cewa ya aure sannan kuma aure yana ɗaya daga cikin abinda wato wannan kenan yana ɗaya daga cikin abinda ke taimaka ma bawa akan rintsi ganinsa sannan kuma da kare gabansa kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ke nuna mana duk wasu dokoki da Ubangiji ta'ala yake dora ma bayansa wannan ba sa kasancewa sai lokacin da mutum yake da iko lokacin da kake da iko kenan wannan abu ya riga ya zama wajibi a kanka kaga anan cai manistaba aminkum alba'ata duk wanda yake da ikon yin aure yake da halin daukan dawainiyar shi yayi kaga wanda ba shi da hali kenan wannan bai haukan shi ba sannan kuma wannan yana nuna mana duk wasu hukunce na shari'a da Allah yake shar'anta mana to akwai illa akwai hikima kaga anan yasa aka shar'anta mana aure shine manzon Allah sai ya nuna mana sai ya ce fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfard sannan kuma wannan yana nuna mana hanyar da mutum zai bi ya kame kansa shine yin azumi wanda ba shi da halin aure kenan hanya ce daya shine da zuntar azumi dan haka akwai magana da ake jingina ma al-Imam Ahmad cewa yana ganin cewa mutumin da ba shi da halin aure zai iya amfani da gabansa ta hanyar da zai gusar da shahawar shi wannan kwata-kwata baya halatta haramu ne sawa'an ga namiji ko mace wanda ake kiran shi al'adatu sirriya ka bi wata hanya domin biyan bukatar ka gusar da shahawar ka wannan haramu ne baya halatta hanya daya manzon Allah ya nuna mana shine yin azumi an gane ko kenan abinda ake kiran shi al-istimna kokarin fitar da maniyi mutum ya biya bukatar shi ta wata hanya ta daban wannan kasancewar haramu ne duk da cewa mun ja lokaci akan fadakarwa akan wannan babu da ya gabata nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك